إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رنا الصبر الشرين دا بير قوات رمضان هجر مائك صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا دا دليهدو دا أربعين دا بقوي وان دا يأي موافقة دا شاهدو ga watan uku shekara ta 2026 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya sake sada mu a wannan farfajiya mai albarka da aka fi sani da masallacin sarkin alhazzankabi ba dan komai ba sai dan ci gaba da hikayar tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka fara a wannan wata na Ramadan muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda zamu faɗa Allah ya fahimtar da mu daidai ya kuma ba mu ikon aiki da shi ya sa ya zama sila na shigan mu aljanna kurakurai Allah maɗaukakin sarki ya tsare zukatanmu da kwakwalenmu da harussanmu daga faɗansa ibadun da muke gabatarwa a wannan wata Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muna insha Allahu ta'ala kamar yadda aka sani muna nan cikin sura ta biyu a tartibin alqur'ani mai girma wadda aka fi sani da suratul baqara jiya mun kwana a ainihin aya ta 19 wanda yau ma insha Allahu ta'ala akan ta zamu tashi wanda wannan shine zama na 24 bismillahir rahmanir
rahim a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين
Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya kamar yadda bayanai suka gabata misali ce wanda shine misali na biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya domin fito da sifa da kuma hali na ainihin su munafukai wanda an bada misali na farko wanda ya gabata to bayan wannan misali to shine sai Allah subhanahu wataala sai ya sake kawo wani misali wanda zai ƙara fito da halayen su munafikai akan abin da suke akan sa na munafunci da kuma ƙaryata ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan shine al-masalul ma'i wato misali wanda aka buga da ruwan sama wanda ya gabata shi kuma shine al-masalul nari al-masalul nari shine misalin da aka buga ko aka sanya da wuta ga ainihin wato abinda su munafukai suke akai na shakku da kuma daimuwa da tsoro da firgici da abinda yake kama da wannan to saboda haka wannan au kamar yadda bayanai suka gabata au kasayibin wasu daga cikin malamai suka ce au ce da ma'anar wawu idan an ce au ce da ma'anar wawu sai ya zamo kenan tana daukar ma'ana adafi da aka ce masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran to sai ya zamo kamar an ce wa kasayibin minas sama'i haka kuma yana daga cikin misalin su wato kamar ma'abuta ruwan sama ne waɗanda suka samu kansu a halin tafiya kuma sai Allah ya jarabe su da ruwan sama mai ƙarfi yana ɗauke da duffai ga ainihin cida ga kuma walƙiya wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce audin nan wato littanwai'i ce at-tanwi'u shine a kawo abu nau'i sai zama duk wanda kaga dama ko kai amfani da wancan ko kai amfani da wannan wato an nawa a misalin su wato al-masalun nari sannan kuma aka sake kawo nau'i na biyu shine al-masalul al-ma'i wasu daga cikin malamai na tafsiri suka ce audin nan wato ta zabi ce littakhayiri mana an ba mai saurare zabi ne idan ya ga dama ko ya dauki misalin farko misali na wuta ya kwatanta shi da halayen munafukai da kuma ɗabi'unsu in kuma ya so ya dauki wannan misali na biyu misali na ruwa na ruwan sama dan ya kwatanta su wato da halayensu kowanne ya yi amfani da shi to zai iya ainihin wato ɗauka wanda wannan na ƙarshe shine zaɓin al-ustaz Abdullahi Gwandu rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa na al-Qur'ani da yayi Diya'ut Ta'wil fi ma'ani tanzil to duka dai waɗannan maganganu kusan babu cin karo da juna al-muhim wannan dai misali ne na biyu akan ɗabi'un su munafukai duk da wasu na ganin wato wasu munafukan ne kuma daga cikin nau'in waɗanda aka bada misalin su a baya sai ya zamo masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran wani sashe ne daga cikin munafukai waɗanda suka siffanta da wannan sifa ɗin to bayan an sanya misalin su da wuta sannan kuma sai aka sake samu kuma wani nau'i daga cikin su su kuma sai aka bada misalan su da ainihin wato ruwan sama wanda ajiya mun faɗa cewa al-imam Abu Ja'far al-Tabari rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa Jami'ul Bayan al-Ta'wil ayatul Qur'an da kuma wato babban malami Ibn Abi Hatim shi ma a tafsirin sa tafsirul Qur'an al-Azim sun kawo asar daga ainihin wasu jama'a min as-sahaba kamar Abdullahi Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda da kuma Abdullahi dan Mas'ud da wasu kuma daga cikin sahabbai cewa an samu wasu mutum biyu daga cikin munafukai waɗanda suke a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallama to sai suka yanke shawara cewa za su kaurace wa Annabi da majalisin sa su je su hade da ainihin kafirai sune al-yahudu suka yanke shawara sai suka gudu ba tare da kowa ya sani ba to suka fita suka bar Madina suka kama hanya a wato sun kai daji dare yayi sai ga hadari ruwan sama sai ya tare su akan hanya ruwan sama mai ƙarfin gaske ya dake su ya ba su kashin ruwa sosai sannan hadarin ko ruwan sama din yana dauke da wani irin duhu, ga duhun dare, ga duhun giragizai, ga duhun walƙiya, sannan kuma ga ainihin cida a cikin wannan hadari din. Wahala ta yi musu yawa suka yada zango, saboda hanya ta ɓace musu, sannan kuma sun sha wahala matuƙa. To shi ne sai suka yi nadama suka ce, kamata ya yi, in Allah ya samu kai gobe gari ya waye, to lallai-lallai ya kamata mu koma wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama domin mu tuba mu sake musulunta, saboda wannan abin da muka yi, to babu shakka Allah ya jarrabe mu. To gari ya waye, sai suka koma Madina. Da suka koma Madina, sai suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka dora hannayensu akan hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka sake musulunta, suka sake furta la ilaha illallah, suka tuba. To shine bayan sun tuba, sai Allah subhanahu wata'ala sai ya saukar da wannan aya cewa, au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Sai Allah ya saukar da wannan aya yana ainihin buga misali da abin da ya faru da su, domin wannan ya zamo izina da ainihin sauran munafukai. To duk da su da suka kawo asar din, kamar shi Abu Ja'far yana faɗa cewa ainihin isnadin wannan asar din yana shakka akan ingancinsa, saboda haka yana kwankwanto game da tabbatuwarsa, saboda akwai illa a cikinsa, saboda haka isnadi ne dai mai rauni, kamar yadda wato malamai da dama suka bayyana. To babu shakka, ko da dai asar din bai tabbata ba, to labarin yana ƙara fito mana da ainihin ma'anar wannan aya din, saboda suna da alaka da juna ƙwarai da gaske. Haka a cikin asarin suka kawo cewa su Abdullahi dan Abbas da Abdullahi ibn Mas'ud sun faɗa da wasu jama'a mina sahaba cewa, munafukai sun kasance in suka zo majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, to idan Annabi zai karanta Alkur'ani sukan ɗauki yatsunsu, wato sai su rufe kunnuwansu saboda jin tsoron abinda Annabi zai karanta na Alkur'ani, domin kada ya zamo an masa wahayi, ya zamo cikin wahayin kuma Allah yana ba da umarni cewa a ɗauki mataki a kansu, su ma a yaƙe su a kashe su, ko a kama su a matsayin bayi, saboda jin tsoro suna yin haka, saboda kada su ji wata aya wadda za ta ɗauki hukuncin kisa game da su. Shi yasa aka ce, ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi. To kamar yadda muka faɗa cewa malaman tafsiri kamar irin su shi al-imamu Abu Ja'far At-Tabari da wasu daga cikin malamai irin su Ibn Atiyya a tafsirinsa Al-Muharrar Al-Wajiz, da kuma ainihin sauran malamai irin su Ibn Juzay a tafsirinsa At-Tashilu li Ulumi At-Tanzil, da kuma ainihin Ibn Juzay a wannan Ibn Al-Jawzi shi ma a littafinsa Abul Faraj kenan, Zadul Masiri fi Ilmi At-Tafsir, duka sun faɗa cewa wato wannan ruwan sama an faɗe shi ne wato don a kwatanta shi da ainihin Alkur'ani. Balma shi Ibn Atiyya ya ce tafsiri ne ma na wato al-jumhur min al-mufassirina, sun fassara cewa au kasayyibin, to sayyibin din nan an shabbaha shi ne wato da Alkur'ani, duba da cewa ruwan sama yana ɗauke da alkhairi mai tarin yawa, akwai alheri tattare da shi mai tarin yawa, haka Alkur'ani shi ba yana ɗauke da alkhairi mai yawa. Sannan ruwan sama yakan fito daga sama, haka shi ma Alkur'ani akan yi wahayinsa ne daga sama zuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kaga wannan akwai munasaba, akwai munasaba. To shi yasa aka ce au kasayyibi, sannan akan kaddara abubuwa da dama saboda ma'anar aya din ta fito. Aiwa masaluhum, ko kuma au masaluhum كمثل أصحاب صيب مثال هو يكافر مثال سنغبا تو كمان مثال وسمتاني da suka hadu da ruwan sama suna halin tafiya a daji ga duhu ga tsoro sannan kuma ga demuwa ta kama su wanda wannan ruwan sama fihi zulumatun a cikin sa akwai wasu irin dufanai shine malamai suka ce kamar wato Sheikh Abdullah a tafsirin Sadiyaut Ta'wil yace kaga a dan akwai wato zulmatul layli akwai duhun dare sannan kuma ga ainihin zulmatul sahab wato duhu na giragizai sannan kuma ga ainihin zulmatul barq wato ga duhu na ainihin wato ita ainihin walqiya to su ne anan sai Allah ya hade su ya kawo su a matsayin jam'i yace fihi zulumatun bai ce fihi zulmatun ba bai ifradin sa ba to wannan shi kuma an kamanta zulumatun ne da abinda alqur'ani yake bayyanawa na halin su munafukai na shakka da iskali da demuwa da suka samu kansu akai sakamakon munafunci da kuma ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zamu ga cewa hali ne suke akan sa daban-daban tun daga shakku a tun daga ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallam da munafunci da kuma wala'i ga ainihin kafirai to wannan shine aka dunkule aka kawo shi aka siffanta shi da zulumatun wato fihi zulumatun sai ya zama cikin qur'anin akwai wasu abubuwa da suke na duhu ko na dufarai wato dangane da dabi'un su munafikai wara'at shi kuma suka ce wato an shabbaha ra'at shine tsawa da abinda alqur'ani yake amfani da shi na gargadi da tsawatarwa da alwa'id na darkon azaba ga su munafikai wato irin su bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima irin su innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira da ire-iren wayannan ayoyin wadanda suke dauke da narkon azaba da ainihin wato su ka munafikai to wannan shine ra'adin saboda in ana karanta irin wadannan ayoyin to sukan ji kamar ane musu tsawa ne kamar arado na bugawa to haka nan wa barqun suka ce an kamanta shi ne da ainihin wato hujjoji da suke cikin alqur'ani mai girma hujjoji da ake karantawa saboda duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wani sashi na ayoyin alqur'ani waɗanda suke dauke da wasu hujjoji to kuma sai kafiran ko kuma su munafukan sai su ji kamar sun gamsu saboda akwai hujjar da saboda ƙarfinta da yadda ta fito fili ƙarara mutum ba zai iya ƙaryata ta ba to wannan shine ahwal nasu da ainihin wato Allah ya tashbihin shi a wannan aya to sai ya zan wannan rufe kunnuwa da suke a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama domin jin tsoron kar su mutu to sai Allah ya musu tambihi cewa Allah madaukakin sarki mai kewayewa ne ga kafirai wato kewayewa anan ta kudura da ilimi da iko Allah yana da dama a kansu ma'ana koda ba a dauki mataki akan ku a yanzu ba to ku fa sani ba za ku taba kubuce ma Allah ba koda an kyale ku saboda haka Allah madaukakin sarki yana kallon ku kuma wato yana ainihin yana nan tare da ku kuma zai kama ku babu shakka zai azabtar da ku to sai aya ta gaba Allah ya ce ya kadu albarku
ya kadu albarku yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idha adlama alayhim qamu ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan shi wannan misali na ruwa wanda aka kamanta wato halin su da suka samu kansu da jama'ar da ruwan sama ya riske su, wanda su kuma ruwan saman suna wato kama da Alkur'ani. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa a cikin wannan hadari ɗin wato akwai zulumatun, banda zulumatun akwai kuma barqun, sannan akwai ra'adun. To sai Allah ta'ala ya kawo wata aya domin a ƙara bayani akan shi wannan misali ɗin. Allah ya ce ya kadul barqu, wannan walƙiyar da aka ambata, Allah ya ce tana kusa ya kafu absarahum, wato ta ainihin cire ko ta ainihin wato zare ganinsu, ma'ana hasken da suke gani da shi na ido, saboda tsananin ƙarfin ita wannan walƙiya ɗin. Wato irin walƙiyar da idan aka walƙata ta koma, to sai ka ga ma ka daina gani. To irin wannan walƙiyar ce ta samu su waɗancan wato ashabu sayyibin, to haka su ma munafukai suke. Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan walƙiyar tana dabda ta ainihin wato cire musu wato hasken da suke gani da shi na ainihin idanunsu. Allah ya ce kullama adaa lahum mashaw fihi, kuma duk lokacin da ita walƙiya ɗin ta ɗan haska musu, to sai su yi tafiya wato a cikin hasken wannan walƙiya ɗin. Mashaw fihi, fihi ɗin yana komawa zuwa ga daw'ul barqi, wato hasken ita wannan walƙiya ɗin, kamar yadda su waɗancan matafiya da hadari ya riske su suka sha kashin ruwa, sannan ga duhu, ga cida, ga walƙiya, to lokacin da walƙiya ta haska sai su ɗanga haske. Tuna ma kuma hasken na walƙiya ba da wamamme ba ne, yana walƙawa kuma sai kaga ya ɓace. To in ya ɓace, in ya walƙa sai su yi tafiya, sai su ga cewa ga inda hanya take, shi ne kullama adaa lahum mashaw fihi wa idha azlama alaihim qamu, lokacin da kuma shi walƙiyan ya saka su cikin duhu, ma'ana ya sanya duhu ga inda suke tafiya, wato sai aka ɓoye almafa'ulu bihi, da aka ce wa idha azlama, to ba a faɗi abinda walƙiyan yake saka ma duhu ba, shine at-tariq ko al-maslak, ay wa idha azlama alaihim al-maslaka, a lokacin da shi walƙiyan ya saka duhu ga ainihin hanyar da suke tafiya a kanta, sai su yi tsaye saboda ba sa gani, hanya kuma ta riga ainihin wato ta riga ta ɓace. To haka su ma munafukai suke, kamar yadda shi al-imam ibn Atiyya rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa al-muharrarul wajiz yake cewa, anan malaman tafsiri suka ce a faɗin Allah maɗaukakin sarki ya kadul barqu ya khafu absarahum, wato walƙiya yana dabda ya tafiyar da ganin idanunsu, wato an kamanta hujjojin da suke cikin Alƙur'ani mai girma saboda ƙarfinsu, lokacin da aka fito da su to za su zamo kamar ainihin sun samu gamsuwa su munafukai. Zaka ga kamar za su yi imani idan annabi ya karanta musu irin waɗannan hujjojin, kamar za su yi imani. Amma kuma wa idha azlama alaihim qamu, lokacin da kuma hujjojin suka ainihin tabo layin da ba zai musu dadi ba, to kuma sai su doge akan kafircinsu, shine lokacin da aka samu wasu ayoyi suna bayani akan halayensu, kamar waɗannan ayoyin da muka karanto tun daga wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir har zuwa ƙarshen wa ma kanu muhtadina. To irin waɗannan ayoyin sai su saka musu duhu wato a cikin zukatansu, sai su rasa kuma ina za su je, sai su tsaya tsab ba inda za su tafi. Haka shi al-imam Abu Ja'far ya kawo daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda da waninsa, cewa abinda ake nufi da wannan aya ɗin ya kadul barqu ya khafu absarahum har zuwa ƙarshe, wato shi ne munafukai duk lokacin da wato Alƙur'ani bai yi bayani akan halayensu ba, kuma Allah ya inganta musu lafiya, aka ba su arziki, aka ba su haihuwa, aka ni'imta su, to mashaw fihi, sai kaga suna tafiya cikin abin da alqur'ani yake karantarwa in za ana jihadi zaka ga har kutuwa suke a tafi da su in annabi zai yi sallah har zuwa suke su tsaya bayan sa ai sallah tare da su idan ramadan ya shigo har azumi suke yi tare da abin da to wannan shine ma'anar mashaufihi shine ma'anar wato mashaufihi lokacin da aka fito da hujjojin alqur'ani baro baro sannan kuma Allah kuma ya taimake su da lafiya ta gangar jiki da ni'imomi daban-daban wa idza azlama alaihim qamu to shi kuma wannan ishara ne zuwa ga ainihin abin da Allah yake jarabtar su da shi na musibi a lokacin da musiba ta same su na rashin lafiya ko wata asara ta dukiya ko kuma wani abu mara dadi to qamu ay sabatu ala nifaqi to sai su tabbata akan munafincin su sai su tabbata akan munafincin su wato su a wannan fassara sai ya zamo in suna cikin ni'ima ayi addini tare da su idan kuma suna cikin ibtila'i daga Allah to kuma sai su koma su cigaba da kafircin su da munafincin su sai ya zamo abinda ita wannan aya take ishara zuwa gare shi kenan yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashawfihi sai zama wannan ana magana ne akan ni'ima da lahiya da Allah yake ba su dangane da rayuwarsu ta duniya to a wannan lokaci za a yi addini tare da su amma wa idza azlama alaihim qamu lokacin da kuma aka jarabce su da wani ni'ima aka kawo musu fitintunu da azaba kala kala to a wannan lokaci kuma qamu ai sabatu ala nifaqi sai su ci gaba da munafunci wato in ana cikin yalwa to sai ai musulunci in kuma ana cikin rashin yalwa da damuwa da bacin rai da ibtila'i to sai a ci gaba da sabon Allah da kafirci kamar abin da Bahaushe ke cewa a taba kidi a taba karatu eh to wannan kuskure ne domin a musulunci ba kida amma akwai karatu to kaga sai dai ai ta karatu ai ta karatu kuma shi karatu ba tabawa ake yi ba ana ta yi ne ana ta yi sai an mutu to saboda haka wannan kamar wata sifa ce ta munafikan Allah su ne suke ganin cewa in ana cikin matsala to bai kamata a bauta ba Allah ba bai kamata a wa Allah biyayya ba bai kamata a bi sunna ba in ana cikin matsala in kuma ana cikin ni'ima ana cikin yalwa akwai dukiya akwai lahiya akwai duk abin da ake so na rayuwa to nan sai a bauta ma Allah tunda shi Allah yayi abin da ake so wato suna mu'amalantar Allah ne da sura ta biki idan Allah ya dadada musu su bi shi in kuma yayi musu abin da basu ji dadi ba to sai su kafirce masa to shi a ainihin wato al-Imam Ibn Athiyyah rahimahullahu ta'ala yace wannan aya abinda take nuni kenan ɗaya daga cikin fassarorin da aka nakanto daga shi Abdullah dan Abbas da kuma waninsa kamar yadda shi Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala ya kawo a tafsirin sa Jami'ul Bayan at-Ta'wil ayatul Qur'an to gudun kada su yi tunanin cewa a wannan hali da suke ciki kamar Allah bai da iko akan su sai Allah madaukakin sarki karshe sai ya rufe da cewa inna Allaha ala kulli shay'in qadir ba wai su karan kansu ba Allah madaukakin sarki akan komai yana da iko akan sa saboda haka hatta matakin da suka ga ba a dauka akan su ba su munafikai kenan aka ce a mu'amalance su a matsayin kamar su musulmai ne abinda Allah ya tanadar musu na azaba to sai a jinkirta shi zuwa ranar gobe kiyama ba wai sun buwaye Allah bane a ganin damar Allah ne fa'alun ne lima yurid haka Allah ya so domin kuma a ninninka azaba su ranar gobe kiyama shi yasa ayoyi suka tabbatar da cewa nau'in azabar su ba irin nau'in azabar sauran kafirai bane to saboda haka duk abin da za su yi to ba za su ainihin kubuce ma Allah subhanahu wa ta'ala ba to shi yasa za mu ga cewa ita wannan aya tun daga aukasayyibin minas sama'i har zuwa ƙarshen shi wannan misali wato wannan misali na ruwa shi yasa al-Sheikhu Abdullahi Gwandu rahimahullahu ta'ala yace idan muka kalli siga tashbihin to wannan yafi kai matuƙa yafi balaga fiye da na farko shine masaluhum kamar salil lazi sauƙada naran wato da ya gabata saboda anan zamu ga su waɗannan da Allah ya jaraba da ruwan sama to a yanayin yadda ainihin aya din ta bada labari da kuma wancan sababin nuzul da muka ambata na wadancan munafikai mutum biyu, to yadda aka suranta halin da suke akai na tsoro da firgici da daimuwa, to yafi wadancan na ma'abuta wuta, wato almasalun nari kenan. Saboda haka anan sun fi samun daimuwa su kafirai da firgici a lokacin da suka zo majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, suna ainihin sauraron alqur'ani mai girma, suna ainihin sauraron karatun Annabi sallallahu alaihi wasallama, to ko yaushe cikin firgici suke. Shi yasa Allah ya ce ya hasabuna kullu sayhatin alaihim, ko wane lokaci suna tsammanin duk wata tsawa da za a yi to za ta fada a kansu ne, duk wani wa'adi, duk wani wa'idi da za a kawo cikin alqur'ani sai suna tunanin cewa a kansu ne za a fada. Saboda sun san abin da suke, idan sun bar majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallama sun san abubuwan da suke na munafunci da sukan Annabi da ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko da suna tunanin Annabi bai sani ba, to sun san Allah ya sani. To shi yasa in suka zo majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ana karatu, to sai hankalinsu ya tashi. To wannan misalai guda biyu yana daga cikin abinda malamai suka kafa hujja cewa a babu shakka cikin alqur'ani akwai abinda ake kira da almajazu. Almajaz wani usulubi ne na balaga, ko wani bangare ne na ilimi a cikin ilimin balaga, wanda kala-kala ne. Akwai abinda suke kira da wani zubin tashbihi yana cikin ainihin majaz. Za mu ga cikin aya din akwai tashbihi, amma tashbihun baligun an kawo kamar yadda muka faɗa a jiya na ainihin wato summun bukum. Sannan kuma za mu ga ainihin tashbihi wanda yake na wato at-tamthil. Sannan za mu ga kuma akwai wasu abubuwa da dama da aka yi hazafin su, aka ainihin shashafe su, kamar ita summun din za mu ga an shafe mubtada, tunda akwai hum dole ana kaddara shi. Sannan kuma anan da aka ce au kasayibin shi ma sai aka shafe mudafun. Sannan kuma aka shafe ainihin wato ma'atsufi wanda zai koma ga zuwa masaluhum, shine au wato masaluhum shine ka masali ashabi sayyibin. To wannan duka yana daga cikin nau'i na abin da yake wato na almajaz. To wanda yana daga cikin nukuta wadda malamai suka kai ruwa suka dawo game da tabbatuwarsa. An samu wasu daga cikin malamai suka yi inkarin samuwarsa a cikin lugar larabci gaba daya. Daga cikin mafi dadewansu shine akwai Abubakar Muhammad ibn Dawud al-Asfahani. Shi ya ce gaba ɗaya ma irin wannan bai kamata a kira shi majaz ba. Saboda almajaz a wurin malaman lugha shine isti'malul lafzi li ghairi ma wudi'a lahu. Shine ayi amfani da lafazi amma ba don ma'anar da don shi an ka azata ba fil asal a asali. To wannan shine ma'ana almajaz. To za mu ga tashbihi wannan layin yake. Saboda haka sai suka yi inkarin sa. Wasu kuma suka ce a lugar larabci akwai almajaz, amma alqur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatattu, to suka ce babu almajaz. Duk abin da ka gani haqiqa ne, tunda dama ita haqiqa ita ce al'asal. Sannan kuma almajaz kamar wani nau'i ne na ainihin kasawa, saboda lalura da bukata ke sa a bar haqiqa a ainihin koma zuwa ga majaz. Wa hal tumhal haqiqatu bil majazi, kamar yadda malam mai zuhudi ya faɗa. Saboda haka sai suka kore wannan. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a akwai majazi duka, akwai shi a lugar larabci, akwai shi a ainihin wato alqur'ani da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai zan komai sun shigar da wato ainihin almajazi. To kusan ra'ayin farko masu korewa kamar su Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala a littafin sa Kitabul Iman, zamu ga yayi kokarin kore majazi kwata kwata gaba daya. Haka almajirin sa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala shima ya bi sawun sa akan wannan a littafin sa As-Sawa'iqul Mursala da sauran littattafan sa. Haka cikin malaman zamani akwai Al-Allamah Ash-Shanqiti rahimahullahu ta'ala, yana da risala da ya rubuta mai suna man'u jawazil majaz shi ma a cikin risalar yayi inkarin samuwa al majaz haka sauran malamai da suka zo daga cikin almajiran sa irin su al-Sheikh Salihul Usaimin sauran su su ma duk sun bi su akan wato wannan fahimta to amma kuma zamu ga cewa idan muka bibiyi nusus na al-Qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama a ce babu majazi to abu ne wanda zaka iya cewa kamar zai saba ma hankali saboda shi al-majaz ba wani abu bane usulubi ne na larabci to tunda usulubi ne na larabci kuma Allah ya ce Qur'anan Arabiyan to kaga ba mamaki dan Qur'ani yazo da wannan usulubi din kuma su da ma laraba sukan yi majazi ne ba dan kasawa ko gazawa ba a saboda wani isar da sako saboda wata karina shi yasa suke yin tashbihi shi yasa suke kawo al-isti'ara shi yasa suke kawo al-kinaya shi yasa suke yin al-hazaf da sauransu su al-qasab da al-hasab shi yasa suke kawo wannan duk sanda kaga sun yi wannan abun to akwai wata fa'ida da suke nufi da ita ba wai kasawa bace su a wurin su kamar wani gogewa ne kai matuƙa ne a usulubi na larabci to akwai malamai waɗanda suka yi wani tahqiqi mai kyau wanda kuma ra'ayin su shine ra'ayi wanda yake yafi ƙarfi wato waɗanda suka ce akwai majazi a lugha akwai shi alqur'ani akwai shi ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai kuma ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke da alaka da sifofin Allah to wannan babu majazi akan su duk wata aya ko wani hadisi da yake magana akan sifar Allah to ba majazi duka hakika ne saboda dalilai guda biyu dalili ba abin da zai hana doki ayatu sifati da ahadisu sifati alal hakika babu abin da ka nuni zuwa ga cewa hakan ba zai yi bane sannan nabiyu salaf daga cikin magabata haka suka gudanar da waɗannan nusus ba tare da sun karkatar da su daga zahirin su ba su zamu ga daga cikin malamai da daddu akwai al-Imam Ash-Shafi'i al-Littafin sa Kitabur Risala zaka ga yayi wasu bayanai waɗanda suke tabbatar da al-majaz haka al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yana da littafi da ya rubuta al-Faqihu wal-Mutafaqihu shima al-Littafin to zaka ga duk yayi waɗannan bayanai to daga cikin malamai da muka samu na baya-baya akwai al-Allamatu al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa da rahama akwai littafi da ya rubuta akan usulul fiqh to a wannan littafi mai suna at-tuhfa alfiya ce kusan baiti 3000 da wani abu akan usulul fiqh to shi ya karkata kan wannan ra'ayi kusan yayi raddi ga su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da su al-Allamah Shankiti da suka kore samuwan majas yace abin da yake daidai shine ayoyin da suke da alaka da sifofin Allah da hadisan manzon Allah sune babu majazi a cikin su kuma in ka duba zaka ga kamar shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajirin sa Ibn al-Qayyim da shi karan kansa Ash-Shankiti babban dalilin da ya ja su wajen kore al-majaz shine uslubin da yan bid'a ahlul kalam suka yi amfani da shi na tankwar ayoyin sifofi suna tawilin su idan aka yi musu martani sai su fake ga almajaz to wannan yana daga cikin babban dalilin da yasa sai suka kore majazi gaba daya kamar yadda shi Ash-Shankiti ya faɗa a wacce risala ta shi a farko to kaga tunda haka ne yanzu in muka ce babu almajaz a ayoyi da suke magana akan sifofi ko hadisai to kaga ai bukata ta riga ta tabbata saboda haka abinda ake jin tsoro ya riga ya gushi tunda duk wata aya da ka gani da take magana akan sifofin Allah madaukakin sarki ba abin da ka hana a dauke ta akan zahirinta akan hakikanta tunda al-asal fil kalam shine al-hakika kuma wala yujuzu al-udul anha illa bi dalilin duk abin da yake na hakika to akan sa ake tsayawa ba za a bar hakika din a koma ga zuwa ga wani abu wanda yake na majazi ba dole sai in an samu wani cikakken dalili sannan tunda an samu manyan malamai magabata waɗanda a'imma ne min al-a'imma tunda kaga al-Imam Shafi'i imamun ne imamun ne a tafiya ta sunna to ya tabbatar da al-majaz fil qur'ani was sunna haka ga al-khatibul bagadadi wanda ya rasu tun hijira da 463 to kaga ya jima da rasuwa kamin ma aifi shaykhul islam ibn taymiya wanda al-khatibul bagadadi babban malami ne abokin su al-hafiz ibn abdul barr ne an-namari wanda sanannen malami ne a ilimin hadisi shi ma a wancan littafin nasa al-faqih wal mutafaqqih ya tabbatar da akwai al-majaz hayyayi raddi ga waɗanda suka yi inkarin sa kusan babi ma ya kulla akan wannan to sai shi al-ithiyobi rahimahullahu ta'ala yace to abin da yake daidai shine duk wata aya ko wani hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da isnadi sahihi kuma yana bayani akan sifofin Allah to a bar shi akan zahirin sa kar a yi tawilin sa saboda shine mazhabin as-salafu salih salaf ba a gansu suna tawilin sifofi ba in sun zo irin ga ayoyin yadullahi to ba a ga suna tawilin su ba haka in sun zo game da ayoyin ar-rahmanu alal arshi sawa ba a ga suna tawilin su da istawla ba sukan bar su akan zahirin su to sai zan duk wata aya da take magana akan sifofi to sai a barta akan zahirinta duk wani hadisi da yake akan wato bayani akan sifa shi ma sai a bar shi akan zahirinsa sauran kuma nusus wannan ba zai hana a samu majazi ba ko a samu tashbihi ko a samu alhazaf ko a samu kinaya ko a samu alisti'ara kuma in ka duba zaka ga duka sabani ne ma na lafazi tunda su ma su shekul islam din sun yadda da akwai waɗannan abubuwa din cikin alqur'ani sai dai rigimar da ake da su kar a kira su majazi kamar shi ash-shankiti sai ya ce a kira shi da wani usulubi na larabci to wannan gaba ce mai matukar muhimmanci su zaka ga wasu da yawa waɗanda suka karanta maganganu musamman na shi al-allamatu ash-shankiti rahimahullah zaka ga suna kokarin kore abin gaba daya to amma zance mafi inganci shine abin da shi al-ithiyobi rahimahullahu ta'ala wato ya tabbatar to kuma ina ganin zamu dasa aya kan sauran bayanai in Allah ta'ala ya kaddare mu da rayuwa da lokaci zuwa wata shekara in mun dawo akwai wasu matsaloli da suke da alaka da ayoyi to sai mu tattauna akan su kamar yadda aka sani wannan rana ta 24 ga watan Ramadan 25 afwan ga watan Ramadan darasin mu shi 24 ita ce ranar da muka yi alƙawarin cewa za mu rufe wannan majalisi na hikayar tafsirin alƙur'ani mai girma to kuma alhamdulillah gashi Allah ya ara mana lokaci yayi gashi an fara samun baki abu na farko ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ara mini lokaci da lafiya da dama na dan gabatar da wani abu da nake ganin kamar na gane a cikin waɗannan kwanaki to ina godiya da Allah maɗaukin sarki da ya bani wannan dama haka musamman a iyayena da suka ilmantar da ni kusan duk abin da za a gani to haske ne daga gare su usuma ina musu godiya Allah maɗaukin sarki ya kai rahama a kabarin su da sauran kakanni na da abokan iyaye na da muka yi karatu a gun su Allah ya ji kansu ya yi musu rahama sannan na biyu muna godiya ga kungiyar izala ta ƙasa karkashin jagorancin a Sheikh Abdullahi Balalau hafizahullah domin kamar yadda yan uwa wasu da yawa da dama ba su sani ba wannan tafsiri ne da muka samu fostin na national saboda ya wuce kamar saura kwana biyu a watan Ramadan to sai wasu daga cikin ainihin masu kula da fostin na tafsiri na ƙasa suka kira ni cewa kungiya ta ce lalle bana za a yi fostin ɗina a mataki na national yace to aini ba da tafsiri saboda haka ina ganin a dai ya hakuri kace a lalle bana ba za a bani ba to akwai wasu da suka rubuto takarda suna neman a yi fostin ɗina zuwa gare su akwai jihar Yola akwai garin Ganye to kusan tun sauran wata ɗaya ba ga Ramadan suka yi ta kira na suka yi ta kuma tura sakonni zuwa ga national cewa da ya za a yi bane yi tafsiri a wurin su to ni kuma ina ganin gaskiya jihar ta min nisa akwai wahala to ban ce ne zan je ba ban ce kuma ba zan je ba to ita ba kungiye dai bata gamsu in je ba to haka kuma a kwara shi ma an samu a katsina ma an samu a Niger ma duka an samu to karshe ita kungiya sai ta ga cewa ya kamata in je kwara to amma sai suka yi wata tunani kamin a yi fustin dina akwai bukatar a tuntube ni ko wala Allah ila da wata maslaha ko uzuri to sai suka kira da saura kwana biyu a dora Ramadan sai aka ba wannan labari nace a lalle gara da aka sanar da ni nace to akwai wani bawan Allah mai kokari mai suna Alhaji Awwalu dan Jimma sarkin Alhazzan Kabi akwai masallacinsa muna majalisi na zaure na dalibai haka kusan shekara biyu muna karatu kuma mun sauke wasu littattafai da dama duk sati muna karatu ranar Alhamis da kuma ranar Juma'a idan muka fara tun karfe 4 da rabi to sai kusan karfe 8 kusan shekara biyu muna yi nace to ya nemi in yi tafsiri gidansa amma dai ban bashi amsa ba haka wasu daga cikin daliban da ake karatu su ma haka wasu daga cikin mutanen unguwa amma dai gaskiya ni bace komai ba saboda ina ganin lokaci bai bana in yi tafsiri wannan yana daga cikin dalilai na to sai suka ce to ai babu laifi in tuntubi shi sarkin Alhazze in ya gamsu wannan majalisin za su mai sai majalisi na national sai ai fasin dina wurin sai ya zamo daga lokacin ya zama majalisin ƙasa kungiya ta national ita ke da haƙƙin ta kawo malami a nan na kira shi sai ce to ai wannan ci gaba ne nasarun minallahi kenan ko wa fatahun qarib to shine dai Allah ya kaddare sai suka yi fasid din to wannan shine dalilin da ya sa ma na yi tafsirin ba dan da kila ma suka yi fasid din ba gaskiya ba lalle bane eh dan ko ba ra'an da bane bai yi ba su Ibrahim sheda ne ina ganin an yi haka ko to Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi amin Allah ya saka musu Sheikh Balalo da alkhairi amin sauran yan majalisarsa haka shi ma sarkin Alhazemu ne masa godiya saboda duk abin da ke gudana na wannan tafsiri shi ya do nauyi da kudin sa da komai da komai da ake yi sannan ga abinci da ake ta kawowa na bude baki duk aikin sa ne kuma akwai wani albishir da yayi mana wanda wasu ba su sani ba cewa asalin wannan islamiyya ne to shi wancan majalisin da na abbata yace wannan hall ya mallaka mana shi mu ci gaba da yin wannan majalisin wancan gida asali da ya tanada don ya gina ya lalabo to astaghfirullah to yana dai gina dai wani sabon gida Allah shi ya hebe to sai ce ya bayar da shi sadaka ga islamiyya saboda haka yana nan yana gina block har guda biyu sadaka jariya ga mahaifiyar shi da ta rasu kafin Ramadan Allah ya ji kanta da rahama ya kai haske a kabarinta su ƴan islamiyya tun daga yara da mata aure za su koma can mu kuma anan za mu ci gaba da wannan karatu na zaure da muke yi saboda haka Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya bi shi da abin da yake biyar addini da shi na taimako haka kuma sauran ƴan uwa dalibai da kuma mutanen unguwa su ma muna godiya ba sai mun tsaya muna ambaton kowa ba saboda lokaci kowa muna gode musu duk wanda ya bada wata gudunmawa kora ta saurare ta to Allah ya saka masa da alkhairi amin anan zan dakata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh at-tabir Allahu akbar akramakallahu Sheikh Bashir Umar Al-Bungu wanda ya gabatar da karatu tare da alaran mansa Usman Bello Gotomo Allah ya saka da alkhairi ya Allah dan uwa mun ji bayani daga bakin shehi malami na san yadda aka fara wannan karatun kuma gashi Allah ya gwada muna yau ana taron rufe wannan tafsiri na bana muna addu'a Allah ya sa wannan karatun a ci gaba da yi nai har illa masha Allah Allah ya saka ma shaida alkhairi Allah ya kara tafsiri ya Allah shehi ya ce wai bai isa tafsiri ba kenan za a malamai da za su koma gida kenan akwai tafsiri su koma koya mutane ko dai Allah ya saka alkhairi shek yadda akan fada al'umma ubangiji Allah ya amsa ya Allah wannan majalisa yawa kamar da muke gani yau aka sara na za a rufe wannan tafsirin ana cikin karatu mun ga su wanda suke iyaye kuma shugabanni na wannan garin namu daga farko dai babanmu baba Jafar Adigari muna addu'a baba Allah ya kara maka lafiya baba da shi ake karatun nan kullun da shi ake yi Allah ya saka alkhairi ana cikin karatu kuma mun ga isuwar ɗaya cikin iyaye kuma da tijjawan wannan gari namu wato Alhaji Ibrahim Manzo Manzon Kabi Allah ya kara lafiya wanda ke shine wakilin wanda zai gabatar da jawabi a madadin shi kanai Alhaji Awal Dan Jumma Sarki Alhaji Kabi kuma sabon angon chairman na party na APC na Argungu muna addu'a Allah ka mai jagora Allah ka bar nasara ya Allah haka dai kuma tare da baban mu wanda shi ake karatun nan kullun kuma shine Malam Salihu Dan Kane baba ga ilimi ga basira ga bayani Allah ya kara lafiya baba Allah ka jagora nan ga abinda aka hannu na an rubuta cikin dalibai sai rinji bakin da yayi nauyi in ce dalibi amma ba dan mal na zauna ba shine wato honorable Justice Shamsu Jafar Adigari wanda yake yana cikin daliban wannan majalisa mai albarka muna addu'a barista Allah ya kara ma rayuwa albarka Allah kai jagora haka dai da yan uwa duka ga suna an taru wa'anda ba za mu iya hadin sunan kowa da kowa ba wannan wurin muna addu'a ya Allah yadda aka fara wannan karatu aka dire yau muna addu'a Allah ka sanya mu wannan karatu albarka ya Allah Allah ka amsa Allah kai jagora idan mallan ya yadda wato shi shek mallan bashir abinda aka hannu na aka maka Allah shine za mu sawari jawabi daga bakin shi injiniya Alhaji Awal Dan Jumma wanda yanzu haka yana kasa mai tsalki wurin gabatar da ibada ta umra Allah ka amsa Allah kai jagora ɗan uwa mun ji bayani daga bakin mallan bashir irin aikin da wannan bawan Allah yayi na ginawa kulawa da duk abin da ya kamata kusan shekaru ɗan kadan da aka yi amma sai ka ce an shekara 100 ana wannan aikin ko da ma alama Allah ya anshi aiki mai albarka shine daga cikin kakan lokaci Allah ya samu aiki albarka wannan majalisin kun ji mallaya mushana akwai sirru kare da mun hada mana yau wannan yanzu ni kenan yanzu ina dana kujerar national ti yanzu wannan majalisin national ne wanda yayi addu'a ga Sheikh Balalauda yaga dacewar yin fasting din mallam a matsayin national fasting Allah ya saka alkhairi Allah kai jagora dan uwa mana cikin karatu mun ga shigowar honorable imani ɗaya cikin kannai kuma ga shi Alhaji Awal Dan Jumma wanda yake da an gane an ga Alhaji Awal Dan Jumma muna addu'a kun ji ya bada wancan wani sadakatin jariya ga mahaifiyarsu Allah ka jikanta Allah kai mata rahama Allah ya sa ta huta kai tsaye insha Allah zan kira Alhaji Ibrahim Manzo da ya gabatar da jawabin shi sarki a zankari wato Alhaji Awal Dan Jumma wanda yake shi zai wakilce shi a wannan wurin insha Allah dan media sai a bika kuma magana ga na'am
systematic arrangement da wato da sauran abubuwa ina ji zan ce gabatar da godiya don da for the family da sauran su sai a ce ni amma re ya dace saboda abubuwa kabina abin nan dai da tsofa da sauran su sauran tarihi abin nan dan shi to zan sa sai ka gabatar da godiya da sauran abin nan Allah ya saka ka. Kuma duka. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jama'a assalamu alaikum. Sakaci mara Allah saka alheri da kwarotun farko wannan wata har yanzu an zo ana yar Allah ya haka muna karshen wannan katu na wannan shekara a yau da wannan zama da cikin dama da Allah ya ba mu muka gabatar da kasidodi ayoyi da fassara wanda jama'a sun amfana Allah ya sa kuma wannan karatu da aka yi ga jama'a kai gidan mu da ɗauki darasi daga karatun da aka yi zama alheri ga kuma bi shi saboda karu bisa ga sunna sallallahu alaihi wasallam. Alaja awal sarki alade tiyam ya emi da godiya da irin da waye da an kai ta yi inda an kai zuwa inda ake yanzu zan ga ya dace tunda akwai wakafi akwai harka family yan uwa da na tsohuwa da sauran abubuwa na gida sun gabatar da wankanan shi Alhaji Ibrahim Imani zan yi gabatar da wannan godiya da abin dole ta yi mun gudu da ka wani salamu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله من أقروا الله سبحانه وتعالى وليا سرواننا داما لوكا تنسى يا أرامة الشيخ ماني بمو مالام بشير عمر واندى الله يكدري تبونا من أجابة تدوانا تفسيرنا وانا شكرا بيتاني البركة muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkanin ibadodi da muka yi a cikin wannan wata mai albarka. Muna isar da saƙon godiyarmu ga shugaban wannan kungiya mai albarka, shugaba Alhaji Dr. Balalau, shugaban wannan kungiya ta Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a Najeriya baki daya. Muna ƙara isar da godiyarmu ga babban Secretary General wato Kabiru Haruna Gombe bisa ga jajircewarsu da amincewarsu na bayar da dama wannan masallaci da makaranta su zama ɗaya daga cikin wuraren gabatar da tafsiri na ƙasa da ƙasa baki ɗaya. Muna ƙara isar da godiyarmu ga shugabannin Izala na jihar Kebbi tun daga bakin Sheikh Malam Aliyu Adam Laddabunza tare da shugaban majalisar malamai na ƙaramin hukumar mulki ta Argungu Dr. Suleiman Bawa da sauran shugabanninmu na wannan kungiya ta mu mai albarka. Dukkanin su muna isar da godiyarmu gare su. Muna isar da godiyarmu ga shugabannin wannan makaranta wadda aka assasa shekara uku da suka wuce bisa ga gudunmuwa da suke ta basuwa ta ganin cewa wannan majalisi ya tabbata. Muna godiya ga iyayenmu tun daga babana kuma babban malami na tun ina makaranta secondary school JSS 2-3 malam Jafaru wanda ya karantar da ni social studies a lokacin muna tare da dan shi wanda yana babban mai shari'a a yanzu wato alkali Shamsu Jafaru. Muna aji ɗaya tare da shi babu mai karantar da mu. Muna godiya da wannan tarbiyya da aka bamu Allah ya saka da alheri. Rashin lafiya da ake fama da shi muna roƙon Allah ya bashi lafiya da shi da sauran musulmi baki ɗaya. Magabatanmu dukkaninsu Allah ya gafarta musu. Yan uwa musulmi da muka taro a wannan wuri muka amfana daga karatu da shehin malami Malam Bashir Umar, muna roƙon Allah ya saka mashi da alheri. Dukkaninmu da muka saurari wannan karatu muna roƙon Allah ya sa mu yi aiki da shi inda aka samu kuskuren baki wurin karantar da mu. Allah ya goge shi a cikin zukatanmu da kuma cikin kwakwalwarmu. Allah kada ka ba mu ikon yin aiki da kuskure a cikin karatun da muka ansa a wannan wuri. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ni'imta ɗan uwanmu wato sarkin alhazai, kuma Allah ya kusanta shi ga malaman sunna ya zanto duk abin da yake yi yana ƙoƙari yana kula da harakar addini, wanda yake ba kowa ke samun irin wannan dama ba. Allah ya bashi ni'ima ya bashi duniya ya zan ya kula da harakar addini. Wannan abun ba komai bane illa zama da mutanen kirki, mutanen kwarai, kuma Allah ya kaddari yana ɗaya daga cikin kungiyoyi, yana ɗaya daga cikin wannan kungiya mai tarin albarka wato kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Ayyukan shi na alheri da yake yi muna roƙon Allah ya karba mishi. Akwai hidimomi da yawa waɗanda sarkin Allah zai ke yi ga sha'anin addini waɗanda yake baya son a faɗi. Idan yayi shi saboda Allah yana roƙon Allah ya karɓa mishi. To ya zama dole gare mu rinƙa faɗin wasu daga cikinsu domin mu bayan shi da sauran al'umma aikin alheri yana da kyau a fade shi domin mu yi kwaikwayo da irin wayannan ayyukan lokacin da duk wani ya ga kayan aikin alheri zai dibi cewa ai baka yi shi kudi ba ko baka yi shi dama ba to shi ma bare zo yayi to yana daya daga cikin dalilin da yasa ake fadin wasu ayyukan alheri na mutane sarkin alhazai ya gina wannan wuri kamar yadda malam ya fadi cewa ya bashi kuma a hannunsu domin a ci gaba da karantar da addini ya gina makaranta ta islamiyya wanda wurin tun kafin mahaifiyar mata rasu ya bada wannan wurin sadaka fi sabilillahi baya gare shi bayan ta kare kuma yayi alƙawarin zai gina block guda biyu domin sadakatul jariya zuwa gare ta wayannan ayyukan alherin tsakani da Allah sarkin Allah zai yana yin su karkashin shawarwari da yake samu ga wannan malamin da ya gabatar da wannan tafsiri dukkan wani abu ya kwanci mishi a kai yana ɗaya daga cikin manyan malaman da yake kira ya nemi shawara su kuma a bayar shawara kuma mun tabbatar da an samu nasara bisa ga shawarwari da yake muna so kuma mutane mu yi kwaikwayo da irin wannan abin da yake neman shawarwari ga malamai idan kana neman shawarwari ga malamai bi iznillahi ba za ka yi abin da za ka koma da ka sani ba muna roƙon Allah ya saka mu kowa da alheri dukkanin wanda ya zo wannan wurin Allah ya saka mu shi da alheri Allah ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna idan kiyama ta tsaya Allah ya saka mu kowa da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu na bar imani dan juma suka ce imani abu shiga aljanna eh bayani ya to sai ya tsaya Allah ya saka alheri Allah ya saka alheri kawa bibale lokaci
yanzu abu na gaba shine jawabi daga ɗaya cikin dattija wanda ake wannan karatun da suwa a madadin sauran dattija duka zai yi bayani a madadin kowa duk dattijanmu da ake karatun nan da suwa shine babanmu wanda mun sani alhamdulillahi tarihin karatun da yawa malamai wannan ƙasa basically sai sun waɗi cewa malam ya amfana da suwa muna addu'a Allah ya saka akhiri Allah ya ƙara to asiri gama na hannun ta malam wani lokacin da malam ya ce an yi tabbiyar hawa tafsiri amma sai ga cewa bai isa hawa tafsiri ba sai wani kallon amaki kakkan amaki ya ga da malam Jafar ya ce uzuri na yasa ya ka tafsiri shi bai canta da tafsiri ba don haka muna addu'a shehi Allah ya ƙara mana rayuwa albarka mai bayani na gaba shine babanmu wato malam Salihu Danƙane a madadin sauran dattijai wanda ake wannan majalisuwa muna addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah kai jagora Nam, amika wai namba?
Arike.
A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
وجماعة دا شكي أمبان داما إن بياني كوكما قوديا مددين دا تيجاوا ودن دا مكتارنا ma'ana waɗanda ke ƙoƙari da ƙwazon shigowa nan saboda a ga an tsaida addinin Allah subhanahu wa ta'ala a taƙaice mu dai sarkin alhazzai wasu daga cikinmu ba ma tsohon sani ya yi musu ba ban mu san wanda ya yi ba a ya yi mi ya yi wace hanya ya fi shi ya sani yasa aka kira mu muka taho nan yace zamanmu dattijawa mazamna wa ga unguwa to ya gabatar da mu ga duk al'amarin da za shi zai nemo mu shi neme mu shawara shina neman mu aza shi bisa ga gurgudun hanya wadda Allah ya sa mun ka ga ita daidai to muka dauka muka ci gaba ina tabbatar muku tun ba azawan ga wurin ba tare muke da sarkin alhazai alhaji awwalu dan jumma to muna nan tare ana ta yi duk da wanga karatun da komi sai ya kire mu mun zauna mun yi shawara kuma sadda duk Allah ba mu iko da dama mukan taso mu taho a zauna a yi karatu mu ƙaru kuma Allah ya kaddarci ana nemo muna malamai suna kwazo bakin gurgurdan hali barawar haka Malam Nasiru Mera ya gabatar muna da tafsir ko kuma in ce da tarjama shi alqur'ani din amma bana kuma cikin iyawa da iko na Allah subhanahu wataala sai gashi an samu ci gaba abinda ɗan boko ka ce ma promotion an tashi da mataki na ƙasa ƙasa an daga an yi sama majalisi mazauna ta koma ta tarayya gaba ɗaya ta Najeriya tarayyar Najeriya gaba ɗaya kungiya ta san da wanga wuri ta dauke shi ita za ta ci gaba da kawo muna malamai kuma alhamdulillah sai Allah mun ka ya sa mun kai muwafaqa da babban alkhairi dukkanin mu duk wanda yazo ya zauna da ka zauna ka fara saurare kai ka tabbatar da karatu ya kai karatu dukko inda za ana kasa akwai usulubi akwai komi suna hawo balaga mantiki komi duniya in ka tsaya dai da hankali ka saurari karatu ka tabbata an karanta kuma ana bada karatu yadda ya dace saboda haka mu abinda muka yi muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya azirta mu ya ba mu wannan dama ya ba mu wannan dan talikin sarkin alhazzan qabi alhaji awwalu dan jimma wanda yake ta hanyar shi ta hannun shi Allah ya sada mu da alkhairai kamar su malam bashir umar argungu wanda shi as-sama shi akoli yanzu muna roƙon Allah subhanahu wataala shi ƙara ɗaukaka muna shi addinance ubangije Allah ya sa hina da rabo ga aljanna firdausi ba shi kadai ba dukkanin mu da mun kasa hannu muna zuwa wajen wannan kokarin a ciyar da kalma Allah gaba ubangiji Allah ya saka muna da aljanna alkhairai duka wadanda anna cikin wannan watan na ramadana ubangiji Allah ka sada mu da su Allah ka sa wannan ya zama sanadin tsira gare mu sannan shugabanni da masu dauka abubuwa da masu gabatar da kafafan yada labarai wato social media ko duka waɗannan da aka harhadawa da waɗanda suka yi hidima da mai gabatarwa na yanzu da kuma wanda aka sa aini nayi matukar farin ciki da niji an ambaci Alhaji Ibrahim Manzo don makauci na da dore hina gidan nan da dabga COE ni ko ina nan ciki to yanzu kuma da Allah ya sa an yi haka babu ido na dade raba da inga Alhaji Ibrahim Manzo nice dattijawa wajen harka Allah aka gamewa da su in ba nan ba sai dai kila masallaci in mu hade wajen mitin ran jama'a shagomi to Allah shi sa da huskokin mu a cikin aljanna firdaus tare Allah ya sa dukkanin mu muna da rabo ga shiga aljanna firdaus Allah ka yahe muna ba don namu kwazo ba ya Allah na aka zo shi mai gabatarwa kuma ya kawo mana imani dan jimma Allahu akbar babban kane abin tahiyan manya malai imani Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara cusa maka imani cikin zuciyar nan Allah ya cusa muna mu duka sannan kuma aka zo aka ci gaba sauran jama'a da yan agajin mu da kowa da masu kafafan yada labarai ubangiji Allah sarkin sarauta shi daidaita zukatan mu ga wannan al'amarin na addini an ambato da tijawa irin su Alhaji Jafaru Adigari mahaihin shi mai shari'a Shamsuddin Adigari ga irin su Malam Abdullahi Marafa Kangiwa ga irin su a sardaunan dundaye Alhaji Yusuf Augi ga irin su Malam Abdullahi Malam Garba Kangiwa ga sunan dai dattija Zubi dunnan muke shi yadda yayi kira sai ka gama wasu kun ga ta wani gata ta Jafaru Adigari nan ga ta Malam Abdullahi Marahana har sai mu lankoso da sandunan mu mu yo anniya to insha Allah idan ana samun shawara daga dattijawa muna fatar ba za a karkata ba Allah zai tarzuka ta mu zuwa ga alkhairi da wannan nake cewa jama'a Allah shi saka muku wa da alkhairi wa bi hada aqulu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh baba malasal dan kare Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara ta asiri ya Allah yan uwa jawabi kenan muka ciya a madadin dattija wanda ake wannan karatu da suwa Allah ya saka da alkhairi ko da ma dun badal sai mai albarka akwai dattijawa akwai matasa akwai daliban karatu a yanzu nan a madadin dalibai na wannan madrasa mai albarka wanda Sheikh Malam Bashir Umar yake jagoranta ba tafsiri ɗaya ba da kuma karance-karance da ake yi wajen Ramadana da kuma cikin Ramadana yanzu nan zamu kira ɗaya cikin dalibai wato shine Honorable Justice Shamsu Jafar Adigari don yayi bayani a madadin dalibai muna addu'a ubangiji Allah ya ƙara mu rayuwa albarka ya Allah Allah sanya albarka akwai wannan labarin duk hadi amma ya ce in bar hadi sai ya ƙara yin hadi insha Allah
Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an neme ni da in yi bayani a madadin ko in yi jawabin godiya a madadin ɗaliban wannan makaranta to gaskiya ai ina ga jawabin godiya riga ya gabata duk wani wanda ya kamata a ce an yi wa godiya game da wannan majalisi tun na zaure da ake gabatarwa wannan wurin har na wannan tafsiri shi malam kanshi Malam Bashir Umar Argungu hafizahullahu ya riga yayi cikakken godiya ga duk wanda ya kamata a ce an wa godiya haka baban mu Ibrahim Manzo da ya biyo shi ma yayi godiya ga waɗanda duk ya kamata a ce an wa godiya har wakilcin da ya washi Alhaji Ibrahim dan Juma imani shi ma duk yayi haka balai baban mu Sheikh Malami Malam Salihu Dangane duk da haka ya kamata a ji daga baki na a madadin dalibai a sake hakaito waɗannan mutanen da ya kamata a jinjina ma game da wannan majalisin godiya ta farko dole mu mika ta ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ni'imar shi da hikimar shi da horewar shi ya ba mu aron rayuwa da lafiya muka samu halartar wannan rufe taron tafsiri wanda yau ina ga shi azama na 24 da muka zauna wurin saboda gabatar da wannan tafsiri ubangiji Allah shi kare mu da jagora Allah shi kare mu da taimako na biyu muna godiya ga shugaban majalisar izala ta kasa wato Sheikh Dr. Abdullahi Balalau hafizahullah wanda ya gaccewa ya dace ya ayyana wannan malami saboda yazo wannan majalisin ya gabatar da wannan tafsirin muna godiya ga majalisar izala ta kasa da ta jaha da kuma ta local government wanda su ma sun ba da gudunmawa cikakka wurin turayen agaji da sauran wakilai wurin gabatar da wannan tafsirin Allah ya saka mu kowan su da alkhairi Allah ya biya su da aljanna akwai shi kai ne sarkin alhazai wanda akwai abinda muke ce ma receipts alukito wato let facts speak for themselves abubuwan da suka faru su ga kada mu mutare abinda an kai da kansu iraren waɗannan warare a garin ga suna da karanci sosai kuma gashi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama saboda wato taimako na Allah ya ba shi dama saboda ya barwatar da waɗannan ayyuka na alkhairi tun lokacin da aka fara tafsiri wurin nan akan yi tafsiri kuma shi ke ba da abin budin baki ga duk wanda ya to tafsirin ga aka sharwa a yi sallah sannan a wuce gida kowa yana ganin irin wato ayyuka da yake na alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi kwanakin baya an gabatar da bikin sauka a nan wannan wurin kowa ya ga irin nasarorin da aka samu a wannan islamiyya ba ka sani sarkin alhazai mutum ne na addini mutum ne mai taimaka ma addini mutum ne mai kokari ga addinin Allah sai ka ta yi aikin hajji duk wanda ya ta yi aikin hajji zai ba ku labari irin kokarin da kake yi wurin waɗannan ayyuka Allah ya saka mishi da alkhairi akwai dattijawanmu waɗanda malam babanmu malam Salihu ya yi bayani a madadinsu. A na farko shi kenai malam Salihu ɗan ƙani muna godiya sosai. Akwai baba Abdullahi Marafa, akwai malam Garba Kangiwa, akwai baba Yusufu Augi, akwai malam Garba, akwai Alhaji Umaru Bafullati, akwai manaja, sannan akwai babana Jan Tullu tsohon sakatare, duka akwai Dr. Halilu Gulma, duk sun yi patronizing wannan aikin. Muna godiya gare su kuma ganin su wannan wurin a gaskiya babban ƙarin gwiwa ne ko kuma taimako ne gare mu sosai, saboda suna ba mu ƙarin gwiwa muna tabbatar da cewa lallai hanyar da muke muna fasa hanya madaidaiciya insha Allah. Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi. Manya-manyan ɗaliban wannan makaranta wanda ni ƙarami ne daga cikinsu, kamar su shi malam Dankal, akwai malam Abubakar, malam Ibrahim Baraya, malam Shafi'u, malam Jamilu, Dr. Mukhtar da dai sauransu, duk Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya biya su da aljanna, Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Yan social media, yan agaji, duka sun taka rawar gani sosai wurin gabatar da wannan tafsiri, kuma muna musu godiya, Allah ya saka da alkhairi. Sai ina ga sai shi Shakundo. Gaskiya ban san waɗanne irin kalmomi zai yi amfani da su wurin gode ma malam ba. Ina ga in malam bai manta ba, last year juma'a farko ta azumi mun haɗu da shi masallacin juma'a, nace malam ina za ka yi tafsiri bana? Ya ce mai a'a bana bai tafsiri. Nace a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ce lalle bai tafsiri ba. Na ce to gaskiya malam rashin zuwan ka tafsiri hasara ce ga mutane sosai, kuma ya kamata malam gaskiya a samu majalisin da za ka ci gaba da tafsiri. Kuma koda ban yi wata hubbasa ba, insha Allah next year malam sai ka yi tafsiri, kuma haka mun karabu, kuma sai gashi Allah ya karbi addu'ata. Malam ya kasance ya zo wannan makarantar tamu, kuma ya ci gaba da kabatar da tafsiri. Allah ya saka malam da alkhairi. Ba sai mun yi dogon jawabi ba game da abin da ya danganci irin taskiya da an kaba wannan majalisi, saboda nasarar da muka samu na samun malam shi ke gabatar da wannan tafsiri. Babanmu malam Salihu ya faɗi tun harkon tafsiri irin yadda yake gana ana kwararo karatu da yake su malamai ne abinda ake faɗi sun sani. Babbar hikimar malam shi ne wato yadda Allah ya bashi ƙwarin gwiwa na kare mutane da yawa along, da waɗanda an da farawa, da waɗanda ƴan primary school, da waɗanda ƴan secondary school, kai har da ƴan advanced level, kai har ma wuce ƴan advanced level, za ka ga dai karatun yana taɓa kowa, a ba wannan. Shi yasa wani lokaci in ya shiga cikin wani siyakin bayani sai wani ya fara cewa to shi bai gane yadda aka yi. To wala Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya da aljanna, Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Wannan majalisin insha Allah kamar yadda kowa gani za mu ci gaba da kokari wurin ganin cewa ya habaka, kamar yadda malam ya faɗi lokacin da wasu baki suka zo cewa wasu daga cikin ɗaliban malam suna can suna da nasu majalisi suna gabatar da tafsiri, shi yasa wannan mutumin bai ga sauran mutanen ba. To muna fata insha Allah zuwa wata shekara waɗanda ake gani da su ma Allah ya so, busa ga karatuttukan da malam ke gabatarwa, in Allah ya so zuwa wata shekara su ma Allah ya so, muna fatar za su samu manyan majalisan da za a ci gaba da karatu insha Allah. Karatu yayi albarka, Allah ya saka malam da alkhairi. Muna fatar da nan zuwa shekara goma a ce duka waɗannan ɗaliban kowa ne ya yi rassa, ko idan an aza majalisi ana ci gaba da karantar da addinin Allah. Jama'a Allah ya saka da alkhairi, Allah ya shabiya da aljanna. Kamen yan aje duka ya kamata mu isar da godiyanmu ga shi mai martaba sarkin Kebbi Argungu da yake yana kokari kuma yana ba da goyon baya sosai wurin gudanar da irin waɗannan ayyuka. Allah ya saka mai da alkhairi da ɗan majalisarsa da sauran mutane, ƴan siyasa waɗanda suka zo na lokacin da muka buɗa, da kowa da kowa. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Jama'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi, kuma Allah ya gwada mutuwar shekara mun zo domin ci gaba da wannan karatun. Na yi roƙo ga malam ne ce wannan karatun bai kamata mu dunkule shi mu aje ba sai wata shekara. Ya kamata malam ya ci mu daga gaba da wannan karatun. sai yace min a to ai ko sarki alhazi ya mai irin waga magana nace to gaskiya ba mu magana da sarki alhazi ba amma dai ni ganin dai ina ne ya dace saboda haka malama madadin daliban wannan wurin da kuma sauran jama'a da mutanen shiya dake saurare da waɗanda suka zo muna mika kokon baran mu ga malam tare da murya duk waɗanda an wannan wurin cewa malam ya samu lokacin da zai sawa saboda ci gaba da wannan karatun dan Allah ya da ko bayan tafsiri ko bayan sallah Allah ya saka mu kowa da alkhairi shugaba ina bayani shugaba ya shigo shugaba muna ga barka da zuwa Allah ya saka mu da alkhairi Prof Mahmud Muhammad Argungu Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya biya da aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh honorable justice Shams Jafar Adigari ake ne ga bayani game da godiya zuwa ga shehin malami da kuma duk wanda ya taimaka ganin cewa Allah ya sanya mu wannan karatun albarka muna addu'a ubangiji Allah ka saka da alkhairi ya Allah da zuwa ce muka faɗa ku wani abu ko saboda wannan majalisin mai albarka saboda muna buƙatar addu'a na hudi wani wuri ran juma'a yake ne ce mini in wa Allah in tawo mai asiri ce to na asiri ni wato ƴan uwa akwai buƙatar mu ci gaba da addu'a Allah ya ƙara ma rayuwar ƴan wannan ba Allah albarka Malam Shams Jafar mutunna wanda Allah ya taimaka kasa in ka ce malam sai an kama gari lehima afwan honorable justice Shamsu Jafar mai shari'a cewa suna cikin wanda Allah ya taimaka ya samu rayuwar albarka ƴan agaji na tun farko ba agaji ba har yanzu ana nan ana yi inna na hada wannan gara ce cikin su tarihin jihar Kebbi mu taba samu wanda Allah ya bamu da shekaru irin wayan gaba a wannan matsayin ba mu taba samu ba sai ne ce mi a go beyond Kebbi state yace wanda sai shi ya ce mi shi bai sani ba duk Arewa bai san wannan ba wannan kuma taimako na Allah yace wallazina jahadu fina Allah alƙulna Allah zai taimaki bayan sai ba su tsammani ba malam su ba su mu addu'a Allah ya ƙara mu rayuwa albarka yadda ake kokari ana nisantar duk wata shuba ana nisantar ta ana kwatantawa gidan shari'a haka muka so muga ana yi Allah ya saka da alkhairi kuma Allah kai jagora suka ce sky is just a beginning insha Allah Allah ya ƙara to asiri Allah kai jagora Sheikh Malam Bashir muna cikin ka bayani sai ga shugaban kungiya ka to kan da kanshi ba sako ba yazo da kanshi Prof Muhammad Muhammad Allah ya ƙara mu rayuwa albarka commitment ba a ce musan izala ai ba anan ba a can ba anan ba a can amma kuma malaga cewa shi ba wakilci zai turuwa ba da kai ne takanas takai ne zai zo insha Allah fara muna addu'a Allah ya ƙara mu rayuwa albarka ya Allah Allah ya ƙara to asiri kuma Allah kai jagora kai tsaye zan miƙa abin magana ga shugaban kungiya domin sanya albarka da fata alkhairi ga wannan daya cikin wayannan ɗiyan kungiya da suka gabatar da tafsirin Qur'ani kuma aka amfana Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara to asiri shugaba bismillah
بارين سايغو
يا شيخ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي جماعه منا غوديه والله سبحانه وتعالى ده يبامو ايكون حلالته wannan majalisi mai tarin albarka dama idan bayanoni sun gabata ba sai an yi wani dogon bayani ba kuma dama gashi lokaci yana tafiya to bayan godiya ga Allah subhanahu wataala muna godiya da Allah subhanahu wataala ya hore mana irin su Malam Bashir kuma Allah shi ya waita mana muna fatar matasa za su dauki darasi alhamdulillah argungu Allah ya blessing nan sannan nabiyu malam ya bayani game da mai shari'a mai shari'a zaka ga cewa key success din shi biyayya da kyautata ma mutane biyayya ga uwaye duk wanda ya rike uwayen shi to sky is the beginning not the limit saboda haka sannan kuma daga cikin bayanin da aka yi muna bara ga malam a sa lokaci ya kasance a samu continuity ko sati sati ko wata wata ya kasance a cigaba da wannan karatun wannan wannan yana da kyau kwarai da gaske duk wanda ya sa hannu tun daga farko har zuwa wannan lokacin Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Wanda ya asasa wannan shi ma Allah ya sanya cikin mizani ya gafarta wa magabata. Allah ya gafarta magabatanmu, shugabanninmu, Allah ya taimake su, Allah ya ba su tunani su taimaka ma jama'a. Musamman matasa. Muna da babban matsala. Matasa ga sunan da yawa ba su da abin aiki. Ba su da aiki. Idan suna da abin yi sai su yi aure ga mata nan da yawa. Idan sun yi aure sai a zamuzaman lahiya a cikin Najeriya, cikin duniya gabaki daya. Saboda haka wannan dai a takaice ina ganin shine sakon da zan gabatar. Ina fatar Allah subhanahu wataala shi mana jagora. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. At-takbir. Shugaban Jibril kenan na rungun local government Professor Mahmud Muhammad. Muna addu'a Allah ya kara mu rayuwa albarka ya Allah. Yan uwa professor ne na ilimi na addini na ilimi na zamani. Harka energy mun sani duk wanda ya san dan fodiyo ya sai irin taimakon da prof yayi kuma ya gi dalibai Allah ya kara ba dama ya Allah. Yan uwa akwai da cikin malamai na wannan jaha, yan wannan kungiya Ustaz Zubairu Asada yana son shi ma ya hau online tun duniyan zuwa akwai ta da kusa ni san ka ba ma'alata ba inde kana iya hawa online kai ma da jama'a ya so yana wurin nan amma Allah bai kadare ya zo ba gashi nan yanzu haka yana magana da malan yana so ya gaisa da bayan Allah minti daya gabanin wannan da an karon sai addu'a insha Allah ɗan uwa professor Muhammad shugaban kungiya musan recently Allah ya bashi wannan dama yana online mana ko
yawa malan Zubairu ce tana da sabo ko ban san ko Allah ya yi sabo to bismillah ga malam nafi
assalamu alaikum warahmatullahi Sheikh Asada
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
wa barakatuh Sheikh Kabiru Gombe na jihar Kebbi
Allah ya taimake amin
yanzu shugaban kungiya na zaune wannan wurin professor Mahmud da sauran shugabanni duka to da haka bismillah to bismillah
billahi na shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim amma badu ɗan uwa mahalarta wannan karatu mai albarka wannan tafsiri da ake gudanarwa a yau tun daga matakin shugabanninmu har zuwa babban shugaban malamin Sheikh Umar Arbu ina mana gaisuwa mu sanci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a takaice kusan duk wani jawabi da ya kamata ya gabatar na godiya da addu'a da jinjina an riga an gabatar tun ɗazu daga cikin gaban malam har zuwa jawabin da shugaba ya yanzu zuwa na ƙarshe muna fata wa Ubangiji da Allah ya saka wa kowa da zuciya alkhairi sa gwargwado gudu wanda aka bayar da ƙarfafa wajen tabbatar wannan aiki na alkhairi
amin
abun da nake da shi fara ɗaya ne tallintar Allah ya sani tuntuni ina na turi ya zama ina wannan guri lokacin wurfi wannan tafsirin kusan yana cewa abin da ya sa daga nan mutum kusan wurfi tafsirin ma a yau saboda gobe a halarci karatu na ji da rana nake jin cewa yau za a wannan tafsiri na jiya kamare da cikin gaske to amma abin da nake da shi na rubu shi ne abin da nace justice ya ambata da kuma shugaba shi ne wannan tafsiri da aka fara muna kuma malam sauran yan uwa musamman shi mai girma sarki a harkar kabe da Allah ya masa muwafaka na samu wannan daraja ta wannan aiki a alkhairi zama a masallaci za a yi da Allah ya karatun kada ya tsaya a ci gaba daga inda aka tsaya bayan sallah in zai yiwu talab din da muke da shi za mu roƙe wani babban shi malamin Alhaji Alharamu Usman Abubakar Dalin Kabe ya zama shi ne zai wato zamo san kafara da kafara da mana a ƙara ƙarfafa abin da alhamdulillah da ala kulli yawa da ke kamawa amma zai zama suna su da horaton wannan tafsiri zuwa bayan sallah ila masha Allah wanda shi ne rukun da muke da shi zuwa ga majalisi da malam kuma kungiya insha Allah muna fata Allah mu ɗauki sarki za ta zamu
amin
Allah ya jagora Allah ya karba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullah akramaka Allah malam Asada ka hadi bayani kuma shugaba ya jiya kuma an yi ta hada malam kuma mun san malam ba zai kiya ba insha Allah muna addu'a Allah ya saka akhiri ɗan uwa malam Asada da online yanzu haka shi kungiya ta tura garin mahuta don a tai abaje kolin karatun alqur'ani da da'awa kauye da birni kuma an samu nasara gagaruma muna addu'a shek asada Allah ya kara mu rayuwa albarka ya Allah yadda aka taimaki bayan Allah aka yi da'awa Allah ka amsa ya Allah kuma Allah kai jagora na'am na'am ƴan uwa di ba da ne lokaci kuma umurni daga shugaban kungiya Professor Mahmud ya bada shawara cewa tunda an yi bayani kuma bayani ya kai ana godiya ga kowa ƴan agaji maza da mata da a cikin gida da duk wanda ya taimaka ga wannan karatun aga cewa ya kayo musamman dalibai da iyayen a wannan wurin ko yaushe Allah ya saka maka kowa da aljanna firdausi ya Allah Allah ya ƙara ingantawa ya Allah kuma insha Allah mallam in ya zauna teburin shawara zai kalle wannan korafin da abin ne ba aka nema za a san lokaci kuma za a sanarwa ya Allah ya yarda eh insha Allah eh in Allah ya yarda Allah ya saka alkhairi Allah kai jagora don haka shugaban kungiya ya jiya don haka kai tsaye yanzu za mu bada abun addu'a turun magana ga dan uwa mallam Jamil Abubakar Imam mai aya don rahe wannan taro da addu'a muna addu'a Allah ka amsa Allah kai jagora Allah ya karato asiri mallam Jamil bismillah
sallu ala nabi al-karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب اليك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم نتوسل دا wannan zama da muka yi dukkanin bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya muna Allah dukkanin matsalolin mu ya Allah ka magance muna Allah ka azam bisa ga hanyar da kake so kuma kai da ita Allah kai mun maganin wahalar duniya da ta lahira Allah kai mun maganin bakin ciki da bacin rai Allah ka kare mu daga miyagun kaddarori ya Allah da yanda duniya ta lalace ka tsirar da mu ka tsirar da addinin mu Allah ka sanya mu daga cikin da za su shiga aljanna tun karo na harko Allah ka kare mu shiga wata koda sakan gudana ya Allah iyayen mu da kakan mu da dangin mu da ƴan uwan mu da malaman mu wayanda suka rasu Allah ka ji kansu ka gafarta mu zanuban su Allah idan masu kyautata ayyuka na ka ƙara ga ayyukan su na alkhairi Allah idan masu munana ayyuka na kai mai gafara ne kai mai rahama ne Allah kai musu gafara Allah kai musu rahama iyaye mu wayanda an rayu Allah ka sa mu rayu su albarka ƴaƴan da ka ba mu da wayanda zaka ba mu Allah ka sa su unhani mu duniyar mu da lahirar mu Allah muna roƙon ka ƴan kasuwa daga cikin mu Allah ka sa mu kasuwancin su albarka ma'aikata daga cikin mu ka sa mu ayyukan su albarka dalibai ka sa mu karatun su albarka manu ma ka samu noman su albarka makiyaya ka samu kiyon su albarka wayanda ba su da ayyukan yi ba su da sanawi Allah ka hore musu sanawi da ayyukan yi masu albarka Allah muna roƙon ka mallan da ya gabatar da wannan karatu Allah ka ware rayuwa su albarka ya Allah ka biya shi da gidan aljanna sarki alhazai da ya dauki nauyin wannan karatu Allah ka biya masa bukatocin sa na alkhairi dukkanin ƴan uwa da suke taimaka mana domin tafiyar da wayannan ayyuka na karanci karanci ya Allah ka biya masa bukatocin su ka magance musu matsalolin su ka kare su daga mugun ji ko mugun gani ga dukiyar su ko ga ƴaƴan su ka sa jannat tal firdaus ita ce makon baki daya bi jahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.